وسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ara mana dama da lokaci da lafiya wajen ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata, karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na Juma'a, Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam, masallacin da yake nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 19 ga watan Ramadan, shekarar Hijira 1447, wanda kuma ya zo daidai da 8 ga watan Maris, shekara ta 2026 miladiya. Muna karatu a cikin Suratul Mu'minun mai albarka. A cikin wannan sura jiya mun yi karatu zuwa aya ta 52, yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
وبجي تعالى يتي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. سيسك للنبي al'amarinsu a tsakaninsu zuburan ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kowace ƙungiya suna alfahari da abin da ke gare su. Allah ya ce fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ka bar su a cikin gafalarsu, ka bar su a cikin ɗimuwarsu, hatta hin, har zuwa wani lokaci. Ya gabata cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga addinin annabawa a matsayin addini ne guda ɗaya, kuma shi ne wanda ya aiki annabawa da manzanni dukkaninsu da wannan addini wanda yake ɗauke da manufa guda ɗaya, ita ce ta abauta wa Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hadhihi millatukum wa shari'atukum shari'atan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Wannan shi ne hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka a kan dukkanin bayinsa su tattara a kan abu guda ɗaya, a kan manufa guda ɗaya, a kan kalma guda ɗaya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ya ce ku dunƙulu, ku haɗe da igiyar Allah, ita ce kalmar shahada, shi ne abin da ya haɗa ku, wala tafarraqu, Allah yake kar ku rarrabu. Allah ta'ala yake qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kace ya ahlul kitabi, kace da su ta'alu ila kalima, ku tafi zuwa ga wata kalma, sawa'in bainana wa bainakum, kalmar da ita ce take hade tsakaninmu da ku, mu da ku akanta abu ɗaya ne, ba mu fi ku ba akanta, ba ku fi mu ba akanta, kuma ita ce wata za ta dunkula mu ta maida mu abu ɗaya. Ita ce kalmar la ilaha illallah, Allah na'budu illallah. Wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah. To wannan shine abin da ita ce mahadar mu, shine meeting point din mu, shine junction din mu da za mu zo mu haradu. Wala nushrika bihi shay'a, makar mu hada shi, kar mu tara shi da wani abun bauta ko ma menene. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kuma kar wasu sashin mu su riki wasu alloli kuma bayan Allah. Kad dalilin girmamawa, kad dalilin bada matsayi ko bada walittaka ko shehintaka ko malintaka ya sanya wani har a mai shi tamkar Ubangiji. Dukkanmu gaba ɗayanmu a kan abu ɗaya muke, shine muna kan kalmar la ilaha illallah. Wani bai fi wani ba a kan wannan kalma, sai dai a bambanta da aiki. Don haka kar waninmu ya maida wani Allah kuma bayan Allah mahallici. To wannan shine abin da annabawa suke a kai, kuma shine abin da suke kira a kai, kuma shine abin da Allah ya kira dukkan al'ummomi, dukkan halittunsu a kai. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah ce wannan shine addinin ku, addini guda ɗaya ne, Ubangiji ku bauta mu. Karkashin wannan, a matsayinka na musulmi, zaka fahimci cewa babu wata dama ga musulmi ya yarda a zuciyarsa, har zuciyarsa, cewa wani yana da ƴanci ya bauta wa wani Allah. Kai musulmi baka da wannan ƴancin. Idan ka ɗauka kana da ƴancin, ba fazancen ka bauta wa wani Allah ba. A'a, baka da ƴancin ka ɗauki ra'ayin cewa wani zai iya bauta wa wani Allah kuma ya sirai. Idan ka ji wannan a ranka, to baka da imani. Saboda addini a wurin Allah guda ɗaya ne, milla ɗaya ce, duk annabawa a kai suke, duk masu imani da annabawa a kai suke, kuma har zuwa tashin alkiyama shi kaɗai ne addini a wajen Allah. Duk wani addini wanda ba wannan ba, to batil, ɓarna ne, saɓo ne, shi ake cewa kafirci. Shi yasa ba za ka same shi guda ɗaya ba, za ka same shi daban-daban, saboda ra'ayoyi ne da wujahatu nazar, fahimta mabambanta da aka bar fahimtar Allah, to sai shaidan ya rarraba musu fahimta, sai suka zama addini daban-daban daban-daban daban. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah yace idan suka juya baya, suka kiri kar wannan igiyar guda ɗaya, Allah yace to suna cikin rarrabuwa. To baka da ƴanci da zaka ji cewa wani zai iya bauta wa wani Allah. Mu ji tsoron Allah. Kar ka je ka yi boko, ka yi digiri,
kai master ko kai phd ko kai wata hnd an ji an dauke ka aiki ka je ka narke ana baka kudi da albashi da abin da ba albashi ba ana yana gittawa ta gabanka ka sai mota ka gina gida ka ji dadin duniya ka dauka cewa kundin tsarin mulki ya ce kowa ya bauta abin da ya ga dama don haka mai bautar Allah daidai yake mai bautar Yesu daidai yake mai bautar wuta daidai yake masu bautar dodanni daidai suke yi don haka mu al'ummar Najeriya al'umma ce da take da yancin ta bauta kowa ya bauta abin da ya ga dama a zauna lafiya zaman lafiya daban amma kar ka yadda wannan abin ya fito daga bakinka kar ka yadda zuciyarka ta yadda da shi duk wanda yake bautar wani Allah kafiri ne duk wanda ba musulunci yake ba dan muta ne in ya muta kan haka ba zancen daidai yake ba zancen yana da yanci ba shi da yanci inna hadhihi ummatukum ummatan wahida millatukum millatun wahida addininku addini ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa ba wanda zai samu labari na ko ba yahude ko ba nasare kuma bai yi imani da abin da nazo da shi ba face sai ya zama dan wuta wannan shine addinin mu tace aqidar mu a ko ina ka samu kanka kaga kai wakilin addini ne ba daidai bane ka narke yanzu idan kana ganin cewa masu bautar wani Allah daidai suke yi kenan kana ganin ba hakkinka musu wa'azi a kanka kana ganin babu hakkinka kiraye su zuwa ga musulunci tunda they are right tunda kan daidai suke kenan tallata musu musulunci kana ganin cewa shiga hakkinsu ne tunda suna da yanci kai ma za ka yi naka ne a matsayin yanci su ma su yi nasu a matsayin yanci alhalin to ai da kake tawakkali musulunci ne wace gudumawa ka ba musulunci a wajen aikin naka wace gudumawa ka ba musulunci a rumfar kasuwar taka wace gudumawa ka ba musulunci a yadda ka samu kanka na rayuwa musamman da waɗanda ba musulmi ba idan ka narke kana ganin cewa yanci ne kowa ya bauta abin da yake ya ga dama to baka da imani ina fata an fahimci wannan duka ayoyin da na karanto farkon zaman nan sai ita wannan ayar wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun suratul anbiya'i inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ali imran wa atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu ali imran qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah da sauransu da hadisin da na kawo duk suna gwada mana cewa addini abin yi guda ɗaya ne shine addinin annabawa shine addinin al'ummomin annabawa da suka bi su shine addinin da har tashin alkiyama da haka duk wani addini wanda ba shi ba firqa ne shine Allah ta'ala aya ta gaba ta 53 yace fataqattu amrahum bainahum tare da wancan nusarwan tare da wancan ankararwan amma duk da haka Allah yake fataqattu amrahum bainahum sai suka rarrabe al'amarin su tsakanin su al'amarin nan ana nufin addini al'amru yakan zo da ma'anar addini kamar yadda yazo cikin hadisin nana Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha malamai suka ce ai man ahdatha fi dinina hadha ma laysa minhu duk wanda ya kirkira a cikin addinin wannan addinin namu ya kirkira abin da babu a cikin sa fa huwa radd mai sashen abu ne ba za a karba ba to nan fa taqattu amrahum sai suka rarraba addinin su kenan ai dinahum sai suka rarraba addinin bainahum tsakanin su zuburan dewa malaman tafsiri suka ce ai ahzaban kungiya wasu kuma suka ce zuburan ai kutuban sai suka rarrabe addinin a tsakanin su kutuban littattafa sai ya zama an rarrabu kuma kowace kungiya suna da littafin su shikenan musulunci mun riki alqur'ani kiristanci suka riki bible yahudawa oho musu ko waɗanne su ma suka riki wani abun rikarsu ya zama suna gina addininsu a kai suna gina rayuwarsu ta addini a kai wasu malaman tafsir suka ce abinda ake nufi da zubur kenan shine kutub wasu kuma suka ce fa taqatta'u amrahum bainahum ahzaban sai suka rarraba addinin nasu kungiya 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 kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya suna alfahari da abin da ke gare su suna alfahari da fahimtarsu da ra'ayoyinsu sai ya zama an ka cancana addinai kuma kowaɗanne suna alfahari da addininsu suna ganin su ne akan gaskiya ku duba yadda a ƙasar nan kiristoci suke nuna sun fi mu gindin zama suke nuna sun fi mu bakin magana suke nuna sun fi mu haƙƙin mallaka a wannan ƙasar ta Najeriya ta yadda ba wani abu da musulunci zai yi motsi mai girma a kansa face sai sun yi ƙoƙarin yin bore sun nuna rashin amincewarsu ko wannan banki Jaiz Bank da aka bude da Taj Bank da aka bude ka je ka tambayi dauki ba dadi da aka yi da su akan za a bude bankin musulunci alhalin bankin ba da sunan musulunci ma aka bude ba non interest banking ne banki ne da babu riba kuma ko a kasashen turai akwai bankuna da babu riba saboda binciken su ya nuna musu cewa rashin riban ya fi albarka amma da yake ribar an fi ganin ruwan kudi ba za su iya bari ba amma kasancewar an ce babu riba sai suke ganin cewa ai dokokin musulunci ne suka haramta cin riba idan aka yi haka to an musuluntar da Najeriya ne da har ya kai ga a cirewa musulunci banki mai zaman kansa an yi rigima sosai Sunusi Lamu da Sunusi Muhammadu Sunusi na biyu sarkin Kano na yanzu a wancan lokacin ya sha fama da wannan matsalar ya yi yawo turai akan wannan matsalar sun dade suna ba mu ciwon kai sun wajajjaga yariman bakura akan maganar shari'a ya sha wahala shi ma akan wannan mutum haka duk wani abu da zai taso shugaba Muhammadu Buhari Allah ya kansa da rahama ya yi fama da su duk wani motsin za a yi sai zai musuluntar da Najeriya sannan na kwanan nan da ya taso da suka je suka kai kuka zuwa gwamnatin America aka yi mana sharri aka yi mana kazafi a wannan kasa kuma abu ya zo ya so ya zama rikici Allah ta'ala da kishi ne mai kare addininsa Allah ya shiga cikin lamarin ya watsa aniyarsu ya lalata maganar amma sun so a dalilin wannan a sa mana takunkumi da mummunan kangin da za ku sha mamakin abubuwan da aka lissafa a dalilin wannan wadda ake so ko mu bari ko a yaƙe mu arewacin Najeriya kuma daga ciki akwai shari'ar musulunci a soke ta kwata-kwata sai daga suka lissafa abubuwa 12 wanda dukkaninsu influence ne namu na musulmai duka sai dai a daina su a rusa su a arewacin Najeriya a dalilin wannan batu kuma inda an ci gaba da wannan zancen da ƙarshe sai an zo an takura mu a yi ƙoƙarin shiga hancinmu ana nuna mana bakin bindiga akan sai an aiwatar da wannan abu Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar yana nuna mana cewa waɗanda suka rarraba addinin suka wawware to alfahari suke yi da ra'ayin da suke a kai suna alfahari da shi suna tuciya da shi, suna ji da shi, suna kokarin daukaka shi da karfin to, shine fataqatta'u amrahum bainahum zubura. A fahimta cewa addinin kwarai musulunci turbar Allah wacce take mai kyakkiya ita ba ta cikin rarrabewa, ita rabuwa aka da ita, duk wanda ka same shi a rabe to fita yake. Idan ana kirga rarrababbun kungiyoyi na addini, in ana kirga addinai, to addinin musulunci shi uwa ne, baya cikin rarraba. Shi sa Allah yake fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Fa in tawallaw, in suka juya baya, in suka bar wannan tafarkin, to suna cikin rarraba. Haka wannan tafarkin baya cikin rarraba, dan shi ba ballewa daga wani waje ba, balle masa akai. Haka wanda yake kan turba ta gaskiya, wanda yake kan addini na gaskiya, to shi dama ba a siffanta shi da wanda ya yi ƙungiya, ba a siffanta shi da wanda ya ja gefe ya ɗauki daga ko ya ɗauki ra'ayi. Wanda suka ɓullo da waɗansu fahimta suka ware, to su ne ko suka ƙidi ko suka fita, duka da akwai su. Ko waɗanda tun farko sun ƙibi suna kan fata, shiriyar ta zo ba su bi ba, to su ma ra'ayi ra'ayi ne. Akwai waɗanda kuma suna cikin tafiyar ɓatar, suna cikin tafiyar ana tafiya da su sai suka ɓata, sai tunani ya zo musu. Wannan kuma shi a cikin musulunci, bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi sahabbai, tun ana mutum biyu, mutum shida, mutum goma, mutum ɗari, mutum dubu, da haka, tun kafin ya bar duniya da aka fara yawa, to sai aka fara samun waɗanda suke zuwa da waɗansu afkar, suke zuwa da wasu tunani. Haka kawai sai shaidan ya sa mutum waswasi, sai ya zo da wani tunani, sai ya sa mutane shubuha. Tun Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye, aka fara samun ƴan kaushi, aka fara samun masu ra'ayi akan ƙaddara, aka fara samun masu ra'ayi na zafi akan addini, wanda su ne tsatsan Khawarijawa. Har Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani ya masa rasar kunya wata rana akan rabon ganima, yace wannan da kuke ganinsa, wannan ƙarƙashin tsatsansa, yace za a yi waɗanda suna karanta Alƙur'ani amma baya wuce musu hanjara, baya wuce musu trot, baya wuce musu makogoro. Alƙur'anin su iya harce, in suna sallah za ku raina taku saboda kyan sallarsu, amma imanin su bai wuce makogoro ba. In suna karanta Alƙur'ani za ku yi hawaye dan daɗi, amma imanin su bai wuce makogoro. Su ne waɗanda za su zo da zafin addini, kuma haka aka yi. Su ne waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, khalifan musulunci na uku radiyallahu ta'ala anhu, su suka kashe shi. Saboda zafin addini, saboda zafin ra'ayi, har suka kafirta shi, har suka halatta jininsa, yana surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dhunnuraini suka kasa tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Uthmanu nan gaba duk abin da kai na laifi Allah ya kau da kai. Sun manta manzon Allah ya faɗa akan Uthman, ma darra Uthman ma fa'ala, duk abin da Uthman zai aikata nan gaba ba zai cutar da shi ba. Haka manzon sallallahu alaihi wasallam faɗa akan munbari. Amma saboda zafin kai suka zo suke fahimtar cewa Uthman ya kafirta, jininsa ya halatta, kuma suka zo suka yi kofar rago a gidansa, hatta masallaci da yake fitowa ya ja sallah, su ne ranar suka karɓi masallacin, suka yi ku suka karɓi masallacin, suka naɗa limami a cikinsu ne aka ja sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar suna ganin su ne musulman kwarai, suna ganin su ne mutanen kirki, sun zo su sun yi ku wa sayyidina Uthman, kuma suna neman jininsa. Ba wai sun karɓi khalifanci ne za su jagoranci musulunci ba, a'a, kashe shi za su yi. Kuma suna jan sallah a masallaci. kaga irin wannan yana daga cikin abubuwan da suka fara tasowa a musulunci kuma fahimta ce kawai gurbatacciya da haka da haka wannan rigimar taso ta haifar da wata rigima sabuwa bayan sajina Ali ya hau wata rigima kuma ta kunno kai ga Uthman an kashe shi ga Aliyu ya hau khalifanci ga Muawiya gwamna ne na Uthman kuma gwamna mai karfi mai fada'aji ka iya cewa shine prime minister na sayyidina Uthman da haka yana da karfi Aliyu kuma shine khalifa sai aka cinna wutar rigima kuma ruwa tsakanin su akan jinin Uthman nan ma aka ta dauki ba dadi wannan dauki ba dadin sai ya sake haifar da wani tunani sai ya sake zuwa a wasu shedan sai zai samu wasu sai ya ce to fa ku ya kamata ku tashi ku tsaya a bayan Ali domin Ali shi zuriyar gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ne dan haka ku tsaya ku bada jininku wajen bada iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya kun ga maimakon a kalle shi a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabunsa irin sauran sahabbai khalifansa irin khalifofi da su gabace shi a sai shedan yazo sai ya bada wata fahimta sai ya bada wani interpretation a kansa kan cewa ai shi din nan wato wani ware ne daga sauran khalifofi wani ware ne daga sauran sahabbai dan haka yanzu shi waɗannan suna goyon bayansa ne da wata siffa ba da siffar sauran sahabbai ba da wata siffa ba da siffar sauran khalifofi ba sai aka tayar da kuma duk wata fahimta ta daban ta ware ahlul baiti daban sai aka dasa wannan fahimta ita ma rigimar ta ci gaba da tafiya to da haka ne fa jahmiyanci yazo jabariyanci yazo mu'tazilanci yazo haka ko wadanne aka zo aka jiga har hakkokin Allah har siffofin Allah da sunayensa haka kawai wani sai yazo ya ce shi yana ganin fa idan aka ce Allah mai karamci ne Allah mai afuwa ne Allah mai gafara ne Allah mai arzutawa ne Allah mai halitta ne Allah mai kaza ne Allah yana ganin an daidaita Allah gaba daya kuma Allah nan daya ne ba abin da ya cancanci Allah illa a ce masa Allah kawai in za a wani rarraba a ce shine kaza ya ce duk wani rarraba shi ne shikenan sai a samu tunanin janye wa Allah sunaye da janye masa siffofi da haka ne fa musulunci ya dinga rassa har aka zo aka san wasu suke cewa a'a ai zancen a ce Allah iya Allah ne kawai babu wani suna ba wata siffa bata taso ba ai dole dai dillalacewa yana raye na haka mu ba shi alhayatu rayayye ne kuma dole tunda yana raye kuma shi yayi wannan halittar to ya kamata a ce yana da iko in ba shi da iko ai ba zai yi ba ce tun sa masa alqudratu to ai kuwa ba zai yi wannan halittar dai a ce ba ilimi ba to mu sa masa al'ilmu to rayayye mai iko da ilimi kuma a ce ba shi manufa ai ba zai yi wannan halittar a ce babu manufa ba eh gaskiya al'iradatu to ya za a yi a ce yana raye yana da iko kuma yana da ilimi kuma sannan kuma yana da nufi sannan a ce kuma baya ganin abin da yake faruwa kuma baya jin abin da yake faruwa ce eh kuma haka ne fa musa masa al-sam'u musa masa al-basar da haka da haka da haka to ai duk wanda ai ba zai yiwu kuma tunda ana rayuwa masu rayuwar nan kuma suna karewa suna mutuwa suna tafiya kuma rayuwa tana tafiya to ya kamata a ce shi mai wanzuwa ne albaqa'u da haka da haka da haka sai suka sama wa Allah sunaye aka mammatsa sunaye bakwai sufofi bakwai ire-iren waɗannan abubuwan kwama kyalar da ke ciki tana da yawa dukka babu wanda alqur'ani yake goyen bayansa kai tsaye babu wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke goyen bayansa kai tsaye kawai wasa ce ta shedan sai shedan ya zo sai ya tunno wannan fahimtar sai a samu masu riƙatta da tallanta sai su yada ta da haka da haka da haka musulunci ya dinga rarrabuwa ya dinga rarrabuwa kungiya 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 shi yasa wasu rubuce-rubucen da aka yi a musulunci dalilin yin rubutun kenan wani hatsabibi ne ya kullo da wata shubha dole a tashi a yaki wannan shubhar ta hanyar rubutu ba ko su karatattuka a musulunci wanda asali karatattukan za ka iya cewa lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san su a haka ba daga baya aka zo aka san su a haka in ka ji ana magana cewa tauhidi ya kasu kashi uku tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidul asma'i was sifat kamar da wasu zaka suna cewa wannan bid'a ne ɗan gizala suka zo da shi sun kasa tauhidi uku waye kasa tauhidi manzon Allah bai kasa tauhidi uku ba ai rikicin ku ne ya kawo hakan ku kuka bullo da rigingimu dole a fito da abubuwa da alqur'ani ya zo da su gashi nan istiqra'iyan bisa ga la'akari da nazarin alqur'ani da sunna gashi nan tauhidin yadda wannan iya kurewa ta kenan ina taba ta mutu gashi nan alqur'ani da sunna ne suka zo da waɗannan rarraba-rarraba to amma daɗin da yake babu rigima ba wanda ya tada rikici ba a rikici akan abun babu wanda ya yi nazari ya ciro abun amma da aka samu masu rikici sun zo sun tayar da rigima don haka dole akwai buƙatar a ciro abun da ilimi da ijtihadi to wannan shi ne to alal haƙiƙa rarrabuwar al'ummar musulmi zuwa ƙungiyoyi ba komai ya haifar da haka ba illa shaidan shi yasa wanda yake zaune lafiya shine wanda ya tsaya akan alqur'ani da hadisi tsakani da Allah sauran dukkan ƙungiyoyi waɗanda suka balle suka yi wa kansu suna idan ka bibiya zaka ga ba alqur'ani bane ba sunna bane suna cin karo da alqur'ani ne suna cin karo da sunna an gina ne akan waswasa ta shaidan amma wanda yake kan alqur'ani da sunna to shine wanda zaka ga kudurinsa da furucinsa da ayyukansa na gabbai suna dacewa da alqur'ani da hadisi wanda suka sauka alamar gane su shine alamar suna saba wa alqur'ani kuma da sunan addini mai riko da alqur'ani in ya saba wa alqur'ani ya san ya saba wa alqur'ani ya san sabo yayi amma su kuma sun saba wa alqur'ani amma suna bauta da abin da suka saba wa alqur'ani da shi sun saba wa hadisi amma suna bauta da abin da suka saba wa hadisi da shi a gane bambancin zaka iya samun mai riko da alqur'ani da sunna ahlus sunnati wal jamaa zaka iya samun sa dumu-dumu a cikin sako zaka iya samun sa har bid'ar ya aikata amma in ya aikata sako ya san sako ya aikata ya san ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna in bid'a yayi ya san bid'a yayi ya san ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna to wannan daban dabi'a ce ta dan adam in an same shi a haka ba za a yi mamaki ba tsoro wanda za a ce ya balle shine wanda zai aikata sabanin alqur'ani yana neman lada zai aikata sabanin hadisi yana neman lada kul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna Ubangiji Ta'ala yake kace in ba ku labarin waɗanda suka fi hasara ayyukansu su ne waɗanda ƙoƙarinsu da kaiwa da komo faɗi tashinsu gaba ɗaya sun ƙare shi a rayuwar duniya kuma suna tsammanin daidai suke yi to wannan shi ne ɓallalle in ka auna aikinsa da alƙur'ani za ka ga ba iri ɗaya ba ne In ka auna aikinsa da hadisi za ka ba iri ɗaya ba ne, shi ne ɓallalle. Sannan ka iya samu ma suna da littattafa nasu na daban. Ka iya samu haka. Yanzu irin shi'a, littattafansu daban na aƙida da na fiqhu daban. In ka dubi aƙidarsu za ka ga abu da yawa ya taba alqur'ani akwai ma tuhuma alqur'ani a cikin aqidar shi kansa alqur'anin ana tuhuma sa aqidar su in ka dubi hadisan su da su kitabul kafi to zaka ga hadisan su isnadi ne na waɗansu mutane daban waɗanda ba su ka saba ba a duniyar addini sannan isnadin yana tikewa ne zuwa ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wuya ka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi kafi rindima-rindiman mujalladai gwamman mujalladai amma kowane isnadi aka ɗauka sai ya tike kan Aliyu ko Ja'far as-Sadiq ko Muhammad al-Baqir ko kaza 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 ko Musa al-Kadhim ko ga sunan dai sai ka ga isnadin anan yake tikewa da wuya ka ji an ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ci karo kuma da sahabban da kake jin labarinsu waɗanda addini ya shahara da su ba ba za ka ji su ba to kaga daltattafansu su ma ɗari ko daltattafansu to faɗin Allah ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka rarrabe addininsu tsakaninsu zuburan wasu malaman tafsiri suka ce kutuban littattafa wannan ma ban mamaki kowace fahimta sai ce wa kanta littafi kowace fahimta sai ce wa kanta littafi fahimtar da bata sake wa kanta littafi sai fahimtar sunna ita dama hanyar ce littattafan fiqhu ba sa saba wa alqur'ani da hadisi littattafan hadisi ba sa saba wa alqur'ani alqur'ani baya cin karo da hadisan to wannan shine addinin ƙwarai kuma sannan shi yafi kayan aiki duk sauran zaka samu kayan aikin bai ta haka raya karya ba shi yafi kayan aiki kuma kayan aikin sa shine ya watsa a duniya to shine addinin ƙwarai kisa har wasu ma daga cikin ballallu cikin nan din suke zuwa su dauki abin da yayi musu su watsar da abin da bai musu ba to Allah madaukakin sarki yace addini ne guda ɗaya Allah ya saukar da shi amma gashi nan sun rarrabe addinin sun rarrabe al'amarin nasu bainahum tsakaninsu zuburan ƙungiya ƙungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace ƙungiya alfahari suke da ra'ayinsu alfahari suke da fahimtar su suna ganin su ne akan daidai wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatlun al kitab Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli al kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira wa man ya'mal min as salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا To magana ba ta alfahari ba ne, ba ta tutiya ba ne, ba ta buri ba ne ba, ba ta tsammani bane, magana ce ta tsayuwa akan gwadabe na gaskiya. Duk wanda yayi aiki na ƙwarai yana mai imani, Allah ta'ala yace zai saka shi aljanna, ba za a zalunce shi ba, daidai da dugon da ke bayan ɗan dabino. Allah ka samu cika da imani. Al-Imam Al-Qurtubi sahibu tafsir, Allah ya masa rahama, yayi waiwaye adan tafiya game da wannan aya da Allah yake fataqattu, magana akan fataqattu, sai suka rarrabe, sai suka yi sabani. Yace al-iftiraqul muhaddaru minhu fil aya wal hadith, sabanin da ake magana akan sa a wannan ayar da kuma hadithun annabi sallallahu alaihi wasallama da yace sataftariqu ummati ila 73 firqa, al'umma ta za su rarrabu har zuwa kungiya 73. Malam yace wannan sabanin da yazo a cikin wannan ayar da sabanin da yazo cikin wannan hadisin, innama huwa fi usuliddin wa qawaidihi, sabani ne da ya danganci usuluddin, wato tushen addini da ka'idojinsa, wato sabani ne wanda yake da alaka da aqida. Li'annahu kad atlaqa 'alayha milalan, domin Allah madaukakin sarki ya saki lafazin milal, wato addinai. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan ay milalan ahzaban firaqan, wa akhbara anna tamassuka bi shay'in min tilka milal mujibul lidukhulin nar. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa riko da waɗannan addinan yana wajabta mutun shiga wuta, da yace kulluhum fin nari illa wahida, duk ɗan wuta ne in banda guda ɗaya, ita ce ta farko lamba ɗaya wacce ita ba ta cikin rarraba, duk ɗan wuta ne. Wa mithlu hadha, irin wannan kuwa la yuqalu fil furu, malai yace ba a gayawa sabani a furu'a. Shi yasa idan sabani ne na fahimtar furu'a na hukunce-hukunce sai a kira shi sabani, amma idan sabani ne na aqida sai a kira shi rabuwa. Rabuwa shi yasa ibara ta malaman fiqhu, idan sabani ne sai su ce khilaf, idan sabani ne na fahimtar fiqhu hukunci sai su ce khilaf, amma idan sabani ne na fahimtar aqida sai su ce firqa. Idan an ce firqa, to ana nufin aqida ce ta rabu. Idan aqida ta rabu kuma, to tsakanin wuta da aljanna ne, ba tsakanin lada ɗaya da lada biyu bane. Amma wancan sabani na fiqhu shi idan fahimta ta bambanta tsakanin lada ɗaya da lada biyu ne, da wanda yake ganin a sallah za a ɗora hannu a kirji, da wanda yake ganin za a ɗora ne a saman cibiya, da wanda yake ganin a ƙasan cibiya za a ɗora, da wanda yake ganin za a sake hannu, ko wanda yake ganin sallama ɗaya za a yi ko sallama biyu, ire-iren waɗannan saɓani shi ake cewa saɓani na furu'a. Shi wannan saɓanin duk wanda ya yi shi matuƙar ya cancanci ya yi shi, ba baƙon haure ba, an gane ko, yau ba ɗan taka haye ba, ba mai shishigi da karambani ba, wanda ya kai ya yi wannan saɓanin, idan ya yi wannan saɓanin sai ya tafi akan wata fahimta tasa, ɗayan biyu ne dama, ko dai ya zama ya dace da daidai, ko ya zama ya yi kuskure a haƙiƙanin al'amari a wajen Allah. Fi nafsil amr, inji Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, yakan ce fi nafsil amr, a haƙiƙanin lamari a wajen Allah maɗaukakin sarki, wannan saɓanin da kuka yi shi a wajen Allah ɗaya ne daidai, domin gaskiya ba ta taɓa zama biyu, ɗaya ne daidai. ɗaya kuskure ne, ga mutum biyu sun yi sabani, wannan yana fahimtar kaza, wannan yana fahimtar kaza. To idan sabanin a cikin hukunce-hukunce ne a kan sallah ne, ayyukan sallah da karance-karancen da ake a cikin sallah, ko abin da yake karya azumi, ko a kan ketowar alfijir ne, ko kuma a kan hukunce-hukuncen aikin hajji ne, ko a kan magana ne a kan saki, yaushe saki yake yiwuwa, yaushe ne baya yiwuwa, ko a kan kome, ko a kan ba da shaida, ko a kan kaza. Saɓani zai rututu yana nan kace-kace tsakanin malamai. In a kan waɗannan abubuwan ne aka samu saɓani, to wanda ya dace da abin da ke wajen Allah na gaskiya yana da lada biyu, ladansa na ƙoƙari da ladansa na dacewa. Wanda kuma ya yi kuskure yana da lada ɗaya, ladansa na ƙoƙari, amma tun da bai dace ba shi kenan ba lada a kuskure, amma akwai lada a ƙoƙari. To kaga masu saɓani idan a hukunce-hukunce ne, to saɓaninsu tsakanin lada biyu ne da lada ɗaya. Amma masu saɓani idan a aƙida ne, to sakamakonsu tsakanin wuta ne da aljanna. Shi wannan al'amarin wajibi ne kanmu ya waye a kansa. Na mana ishara a farkon karatun da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu, zancen ne yake sake dawowa yanzu. Duk lokacin da aka ce saɓani na aƙida ne, saɓani na fahimta ce ta aƙida, to tsakanin wuta ne da aljanna. Zancen a ce kowa ya ƙuduri abin da ya ga dama, yana da ra'ayi, yana da ‘yanci. Kowa ya bauta abin da ya ga dama, yana da ‘yanci. Kowa ya kira Allah abin da ya ga dama, yana da ‘yanci. Ba ta taso ba. Magana ce tsakanin wuta da aljanna. Wanda yake kan daidai yana aljanna, wanda yake kan ba daidai ba, ba za mu ce kan kuskure ba. Kuskure yana wancan gidan, wancan saɓani na furwa, nan ake samun kuskure. Nan taɓewa ake samu da ɓata. Wanda yake kan taɓewa ko yake kan ɓata yana kan hanyar wuta. In ya dawo kan hanyar shari'a kafin mutuwarsa, ya dawo kan hanyar aljanna. In bai dawo ba ya mutu haka, wuta zai tafi. Wannan wajibi ne duk musulmi ya san wannan. Zancen a ce dukkanmu ɗaya ne, tunda dukkanmu ɗaya ne kawai ai ba wani abu, kowa Allah yake bautawa. Kowa ya tafi akan fahimtarsa, in fahimta rigima akan sallah ne, kowa ya tafi akan wannan ba matsala ba ce. Yau muka samu saɓani akan za mu yi kasar ko ba za mu yi kasar ba, mun yi tafiya da kai. Kai kana ganin wannan tazarar ta kai a ƙasar, ni ina ganin ni ina koyi da ƙasarin da ke cikin ahalari da ashmawi da iziya, don haka tafiyar ba ta kai a ƙasar ba. Muka samu saɓani da kai, me ye matsala a ciki? Ba wata matsala, ba wata matsala a ciki. Ba laifi ba ne idan na baka limanci ka yi ƙasarinka na tashi na cika sallata. Ba laifi ba ne idan ka bani na ja sallah na cika sallata ka haƙura da ƙasarinka, amma fahimta ka tana nan a ranka. Ba wuta na kai ka ba, in na bi ka ba wuta ka kai ni ba. Magana ce tsakanin lada ɗaya da lada biyu. Amma zancen bambancin aƙida magana ce tsakanin wuta da aljanna. Aka cewa ai ciki ɗaya aka haife mu, ya za mu Allah ya yi mu gari ɗaya? Ya za mu Allah ya yi mu anguwa ɗaya? Ya za a dole mu haɗa kanmu, kowa ya ajiye ra'ayinsa? Ba ra'ayi ba ne, ba ra'ayi, shiriya ce da ɓata ta shiga afirka, ba ra'ayi ba ne, shiriya ce da ɓata. Sai ka ji wannan a ranka, su shi sa rigimar ba ƙarama ba ce ba, ba mai sauƙi ba ce ba. Wasu ba sa fahimta idan ana rigima tsakanin bid'a da sunna da waye da su, sai su ɗauka cewa kawai shan iska ake, sai su ɗauka kawai rashin tarbiyya ne da rashin mafaɗi yasa ake. Ba haka bane, ba haka bane. Kowa yana jin nasa shine aljanna, kuma shine aqsa, shine mafi girman abin da kowa yake nema. Ya za ina ganin nawa ne aljanna naka wuta? Ba zan tsorace maka ba. Kuma ya ina ganin wuta balbalin bala'i, zan je na faɗa kuma ina sane? To haka shi ma yake gani na, yana ganin shine akan aljanna ni ne a wuta to ta yaya za ku dauka cewa za mu fahimci junanmu akan wannan abu magana ce akan wuta da aljanna a zauna lafiya matakai da dokoki da tsare-tsaren zaman lafiya a musulunci da akwai su kasancewar ina ganin kana kan turbar wuta ina kan turbar aljanna ko kana ganin kana kan turbar aljanna kana gani na akan turbar wuta wannan baya hana mu makwabtaka mu zauna lafiya baya hanawa maganar a zauna tare a zauna lafiya daban maganar naga abin da kake yi daidai ne mu hada kai akan addini kuma daban wannan daban annabi alaihi salatu wasallam ya zauna da yahudawa har yakan je kai musu ziyara har gida ya dauki marar lafiyar sai dora akan cinyarsa uwa da uban dukkan su yahudawa ne kafirai ne suna nan a wajen annabi alaihi salatu wasallam je har gidan ya kai ziyara ya dauki dan su ya dora akan cinyarsa kuma dan ma lokacin yana ba yahuda ya tallata masa la ilaha illallah yaran ya kalli uban ya kalli uban ya kalli uwar yana tsoro uban yace atai abul qasim yau baban qasim biyayya to inda bai yi siyasar zamantakewa ba a ci wannan ribar dan yayi kalmar shahada kuma ya mutu akan wannan kalmar shahada ta musulmi bai taba sallah ba amma ya mutu musulmi akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zaka haramta masa aljanna bai taba sallah ba kuma magana ta kare to siyasar zamantakewa akwai ta musulunci ya karantar mu da mu ita manzon sallallahu ya karantar da mu siyasar zamantakewa wannan daban la yalzam bai zama dole ba don ina ganin ka kana kan bata a ce bazan zauna lafiya da kai wannan ba dole bane ba ba lazim bane ba tafiya su daya ba akwai kuma siyasa ta zamantakewa shi yasa a musulunci bayan an karantar da kai aqida bayan an karantar da kai alqur'ani an karantar da kai hadisi akwai ilimi mai zaman kansa da ake ce da shi ilimin siyasa shar'iyya ilimin siyasa shar'iyya gaba ɗayan sa dungurungun ilimi ne da yake magana akan zamantakewa musamman da waɗanda ba musulmi ba har harkar diplomasiya da kasashen arna tana cikin ilimin siyasa shar'iyya da ilimin shugabanci gaba ɗayan sa yana cikin ilimin siyasa shar'iyya duk musulmi na da bukatar irin wannan ilimin don yin siyasa zama da wanda ba musulmi ba amma mu daina kwaba abubuwa balle har mu dinga ganin cewa kowa ya bauta abin da ya ga dama har mu dinga ganin cewa kawai you are right ka bauta abin da ka ga dama kai kowane irin addini ka ga dama ko kai irkoci irin aqida ka ga dama har mutum ya ce ai shi a gidansa ba abin da babu akwai dan izala akwai dan dariqa akwai dan shi'a shi a gidansa akwai dan kaza akwai dan kaza yana murna yana ganin cewa Allah ya masa baiwa shi kowa akwai a gidansa masifa ce ba za ka tsora na alkiyama Allah ya hada ku waje daya ba zaka tsora na alkiyama Allah ya tara ka da iyalanka waje daya ba ku wuri guda to dan me zaka yadda da wannan rarrabar ta wuta da aljanna kar ka yadda da ita amma a ce gidanka akwai izalawan akwai izalatu fashil hal eh wannan yana rike kirji wannan baya rikewa wannan yana sallama da sallama bai ce dan izala ne wannan hagu wannan dama ba matsala wannan ba duk gidanmu ne rikicin cikin gida ne wannan da sauki tunda ba a shirka ba a kafirci ba guru ba laya ba mummunar aqida rigima ce kawai ta siyasa shikenan zamu zauna tare ba matsala wannan duk rikicin cikin gida ne amma banda harka ta rikicin waje jama'a an gane fatakaffahu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun malan yace fa innahu la yujibu ta'dilal milal wala azaban nar irin wannan sabani na fahimtar hukunce-hukunce shi baya sanya rabuwar addini sannan kuma baya hukunta azabar wuta in dai sabanin furu'a ne a'a baya raba addini sannan kuma baya sanya azabar wuta me sanya azabar wuta wanda yake raba addini shine sabani na aqida Allah ka sa mu cika da imani Allah ta'ala yake fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun
a wani wuri Allah ta'ala yake innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi na daidai abin da nake kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi bil haqq wa la yuqda 'alayk. Allahumma innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad din wa ansur ibadaka al muwahhidin. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.